Sashin Hausar Muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a Jamhuriyar Niger ta gidajen radio amfani Sarauniya Fara'a FM Nomad da kuma Dalol FM ko kuma dai a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan kuna lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Aliyu Mustafa na Sokoto da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan yammacin ranar Litini 23 ga watan Mayu. To kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanin labaran.
To Malam Ibrahim, jami'an majalisar ɗinkin duniya na cikin fargaba na abin da zai samu dubban dubatan mutanen garin Fallujah wanda sojan Iraki suka ce sun daura damara za su je su kwato shi yanzu nan. Sannan ƙarshen ta kungiyar kwadago ta Najeriya da ta jan yajin aikin nan da ta kira saboda tsadar man fetur. Bayan haka, bayan shekaru da dama ba sa da irin wannan alaka, yanzu Amurka da Vietnam sun canja alƙiblarsu.
To kanin labaran kenan, za ku ji cewa an koma bakin aiki a Najeriya bayan yajin aikin da kungiyar ƴan kwadago ta kira. Sannan za a ji cewa yau fa take ranar da majalisar ɗinkin duniya ta ware don maida hankali kan masu matsalar yoyon fitsari.
Ke mazaje su ji tsoron Allah domin za ta farar da in mace mijinta ya samu larura tana iya haƙuri da shi, amma abin mamaki shi ne namiji mata za ta samu rashin lafiya musamman yoyon fitsari a dalilin haihuwar mishi ƴaƴa, amma kuma zai zama cewa baya ƙaunarta.
To a Niger kuma cikin taimakon da ake ma masu matsalar yoyon fitsari har da faɗakarwa
akwai ilimi da ake basu bisa ciwon su yanda aka yi aka samu wannan matsala menene yasa.
To wai shin akan warke kwata-kwata daga wannan matsalar?
Ina ɗaya daga cikin masu operation din masu yayin fitsari kuma muna samun nasara matuƙa.
Sannan kamar kowace ranar Litinin, Yusuf Harande na tafi da ilimi garkuwan ɗan adam. Sannan akwai mu kuma da wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aiko mana, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
To jama'a barkanku da warhaka. Jami'an majalisar ɗinkin duniya sun ce suna cikin damuwa matuƙa game da abin da zai samu dubban dubatan iyalan mutanen birnin Fallujah a can ƙasa ta Iraki wanda rundunar sojan wannan ƙasa suke ɗaura damarin ƙoƙarin za su je su kwato shi daga hannun mayakan ƴan tawaye na ISIS. A yau ne cibiyar 'yan gudun hijirar majalisar ɗinkin duniya take bayyana tashin hankalinta dangane da yiwuwar a ritsa da iyalai sama da 10,000 na mutanen Fallujah ɗin wanda watakila za su kasa iya samun hanyar su fice daga garin idan rigimar nan ta goce. Wata jami'ar majalisar ɗinkin duniya da ake cewa Leila Jan Nasif ta ce akwai iyalai kamar 80 da suka samu sa'a suka fice daga Fallujah ɗin. To amma su mata ce wasunsu wanda suka hada da mata da yara ƙanana sun yi asarar rayukansu a lokacin da suke ƙoƙarin su fita ɗin. Daman tun kafin zuwa yanzu nan, ofishin majalisar ɗinkin duniya da ke can Iraki ya sha jan kunne game da wahalhalun da mutanen wannan garin suke fuskanta wajen samun ko da abin da za su saka a baki ma, domin an ce rabon da duk wani kayan agaji ya shiga wannan garin tun watan Disamban bara, wanda daga lokacin ne sojan Iraki da kuma su kansu mayaƙan ƴan tawayen suka bi suna tattoshe duk hanyoyin zuwa cikin wannan gari. Ƙarshenta dai ƙungiyar kwadago ta Najeriya wato NLC ta janye yajin aikin nan na kusan mako guda da ta kira domin ta nuna cewa bata yadda da ƙarin farashin da aka yi na man fetur da na lantarki ba. Ƙungiyar ta nemi a yajin aikin ne bayan da gwamnati ta ƙara farashin litar man fetur daga naira 86 zuwa 145. A da ƙungiyar NLC ta ce ba za ta taɓa janye yajin aikin nan ba sai gwamnati ta janye ƙarin farashin. To amma gwamnatin ta dora hujjar daukan wannan mataki akan karancin kudaden shiga na kasashen ketare. Shugaban ita kungiyar ta NLC Ayuba Obba ya ce a jiya Lahadi ne suka tsaya da shawarar a jan yajin aikin nan a dalilin abin da ya kira shiga tsakanin da wasu masu yi wa Najeriya kyakkyawar fata suka yi. To muna ba ku labaran nan ne fa daga Washington. Wanguna ana ta gudanar da tarukan zanga-zanga iri-iri a birane aƙalla guda uku na ƙasar Kenya, inda kafofin watsa labarai suka ce 'yan sanda sun bindige aƙalla mutum guda ya mutu a garin Kisumu da ke yammacin ƙasar. Haka kuma 'yan sanda sun harba barkonon tsoho kuma suka kama wasu daga cikin shugabannin wannan zanga-zangar da ke jagorancin mutane zuwa bakin haraba hukumar zaɓe da iyakoki ta Kenya, wato hukumar IEBC da ke biranen Mombasa da Kakamega. A can babban birnin na Kenya shi kansa wato Nairobi, ‘yan sanda sun zagaye shi ofishin IEBC ɗin, kuma nan ma sun harba barkonun tsohuwa domin tarwatsa gungun wasu masu zanga-zanga da suka auna shi ofishin. Jam’iyyu da ƙungiyoyin ‘yan adawa sun lasa takobin cewa daga yanzu za su rinƙa fitowa kowace ranar Litinin irin ta yau suna gudanar da irin wannan zanga-zangar har sai lokacin da hukumar IEBC ɗin ta zauna da su ta tattauna hanyoyin da za a bi a yau tsarin zaɓe kwaskwarima. A watan Agusta shekara mai zuwa ne dan Allah ya kai mu za a yi zaben shugaban ƙasa a can Kenya. Bayan sun share shekaru ba sa da irin wannan alaƙa, ƙasashen Amurka da Vietnam sun ba da sanarwar cewa za su maido da cinikayyar makamai a tsakaninsu. Shugaban Vietnam ɗin Tran Dai Quang shi ne ya fara fasa kwan a lokacin gana da manema labarai, inda kuma ya bayyana ta da baƙon nasa shugaba Barack Obama na Amurka da ke ziyara ita Vietnam ɗin. Ko bayan maganar makamai shugaba Kwang ya ce ƙasashen nasu biyu sun cimma matsayar cewa za su faɗaɗa dangantakar tasu zuwa fannonin ba da taimako a harkar soja da ciniki da kiwon lafiya da kuma inganta cuɗanyar jama'a a ƙasashen nasu. Haka zalika shi ma shugaba Obama ya jaddada cewa lalle kam Amurka tana shirin za ta janye takunkumin nan da aka saka tun shekaru 50 da suka gabata na hana saida wa Vietnam makamai. Ba ƙashe a yau ne shugabannin ƙasashen duniya da dama suke kwamba a birnin Istanbul na ƙasar Turkiyya domin soma taron ƙolin nan da aka daɗe ana jira a ga an yi domin a shimfiɗa ingantattun hanyoyi na tunkarar matsaloli da ke da alaƙa da al'amarin 'yan gudun hijira. Shi wannan taron da aka soma shi a yau kuma za a ci gaba da yinsa har zuwa juma'an nan ta tafe, ana fatan zai fito da matakai wanda za a bi domin a shawo kan bala'ukan da ke yawan faruwa har suna haifar da ita matsalar gudun hijira na miliyoyin mutane. Sannan kuma da yadda za a kare su kansu ƙasashe masu tasowa daga irin waɗannan fitattunan. Shugabannin ƙasashe fiye da 125 ne dai aka ce suke halarta wannan taron a can ƙasar ta Turkiyya, wacce ita kanta yanzu haka tana cikin jin jiki sosai kuwa a sanadin matsalar dabban 'yan gudun hijira da ke kwarara zuwa cikin nahiyar Turai.
To, labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Bari mu fara yada zangon a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda kamar yadda aka ji an koma bakin aiki bayan da ƙungiyar ƙwadago ta kira yajin aiki da aka yi na lumana game da ƙarin kuɗin man fetur da aka yi. Nasiru Adamu Ilkaya, gare ka.
An dawo bakin aiki a 'yan sassan da suka ba ƙungiyar ƙwadago haɗin kai, ciki har da jami'ar Abuja da ta yi barazanar ba za ta biya albashi ba, matukar ma'aikatan suka ci gaba da yajin aikin. Zai yi wuya dama Abuja ka gane an yi ma yajin aikin in ka ɗebe ƙungiyar ƙwadagon da ta yi zanga-zanga.
Thank you very much, comrades. When the union's inspiration to the workers flows around, there can be no power greater anywhere than
Bayan ma'aikatan sun ji shakkar ko za a hana su albashi ne ya hana su shiga yajin aikin ba, a'a, rashin amincewa ne da nasarar da yajin zai haifar wa ƙasar. Shin me zai hana uwar ƙungiyar ƙwadagon ta tara sauran ƙungiyoyin da suka bijire mata don a sasanta ƙungiyar ta dawo da tasirin ta kamar da? Ga amsar da shugaban ƙungiyar Comrade Ayuba Waba ya bayar.
Ai, ba wai ba a kira su bane, an riga an gama kome, amma sun samu wannan dama ne domin suna ganin dama ne wanda dama kamar kutulu ne aka yi da shi, ya samu dama domin abubuwa sun taso, yana neman yanda zai shiga a yi da shi. Ai, kaga wannan, na gaya maka misali guda ɗaya, lokacin da muka yi zanga-zanga akan cin hanci da rashawa, sun ce ba ruwansu da wannan, kuma gwamnati ta san da wannan. So yau ne kuma za a ce su ne za su yi harka da gwamnati? Ai, abin da muke faɗa kenan, saboda haka ko da kiɗa ya canja, mu rawar ba za ta canja ba. Za mu zama cewa muna kan bakanmu.
Yanzu dai ƙungiyar za ta ci gaba da tattauna da gwamnati kan lamurin da suka shafi walwalar ma'aikata, kamar yadda ma'ajin ƙungiyar Comrade Ibrahim Khalil ya yi bayani.
Sakamakon yanayi da mutane suke ciki na wahala da yajin aikin nan da gwagwarmayar nan ya sa wannan wahala da mutane take ciki ba za su iya fitowa a yi gwagwarmayar nan kamar yadda ya kamata ba. Wannan majalisa ta amince da cewa a janye yajin aikin nan, domin ba zai yiwu a ce gwagwarmaya ce wadda za mu yi ta mu kaɗai ba. Mun yi imani da cewar wannan hukunci da gwamnati ta ɗauka ba zai zama alheri ga mutanen Najeriya da talakawan Najeriya ba, kuma ba zai taimaka wa ma'aikata ba, wanda su ne kuɗaɗen shiga su suke ba su da ma'ana, ba tunda ba kasuwanci ake ba, babu ƙari, babu kuma tunanin ya za a samu ƙari tunda albashi ne. So wannan shi ne matsayar da muka ɗauka, kuma wannan ba zai hana idan wannan gwamnati ta fitar da wani matsaya wanda za ta ƙara wahala akan mutanen Najeriya ko ma'aikata, ba zai hana wannan ƙungiya ta ƙwadago ta fito ta ci gaba da kalubalantar waɗannan abubuwa.
Wannan shine fa karo na farko da yajin aiki bai tasiri ba, duk kuma da wannan lokaci ne aka samu ƙarin farashin fetur mafi yawa a tarihi tun ma zamanin mulkin soja. Nasura da Malika, Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasiru. To kamar yadda aka ji, yau fa take ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don maida hankali kan matsalar masu fama da yoyon fitsari. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kiyasin cewa a yankin Afirka Kudu da Sahara da Asiya da yankin Larabawa da Latin Amurka da Caribbean akwai mata masu fama da matsalar yoyon fitsari sama da miliyan biyu, kuma a duk shekara akan samu ƙarin masu fama da wannan matsalar wajen 50,000 zuwa 100,000. Don haka na tuntuɓi shugaban sashen kula da masu matsalar yoyon fitsari a asibitin Gambo Sawaba da ke jihar Kaduna, wato Zaria kenan jihar Kaduna, kuma Director General na kiwon lafiya a jihar Kaduna, Dr. Ado Zakari, wanda ya fara da bayyana mana muhimmancin ware wannan ranar.
Gaskiya wannan rana tana da muhimmanci kwarai, saboda wato jama'a ya kamata su sani cewa akwai wannan matsalan a ƙasar nan, kuma su san cewa ana buƙatan taimako daga kusan mutane generally, kuma ana son jama'a su sani cewa ciwo ne wanda a halin yanzu za a iya warkewa, kuma sanin yana da amfani, saboda kamar yadda ka faɗa tsangwaman da ake musu yanzu zai rufe, kuma hata su mazajensu da suka samu wannan ciwon daga hannunsu ba za su rinka yawan sakinsu ba, saboda sun san cewa akwai inda za su je tsaya su warke su dawo. So wannan rana tana da muhimmanci, kuma ina ga wannan tunin da akan yi ga gwamnatance ma yana da muhimmanci, saboda kaga daga nan gwamnati za ta fara tunanin wata hanyoyi za a bi a kare wannan babban matsala. Duk da dai na san gwamnati tana kokari iyakan yinta, amma ya kamata a ce an ƙara, saboda har yanzu muna samun yawan masu yoyon fitsari.
To doctor, kana ganin me ke haddasa wannan matsala, kuma yaya za a rage ko a kawar da ita?
Wato shi yoyon fitsari yawancin da wanda mu muke gani ai wajen haihuwa ake samun shi. Idan mace take tana naƙuda, musamman kasan mu suke a karkara, kansu ba ya waye ba ne sosai, ba su san muhimmancin haihuwa asibiti ba. Sai ga kuma ko da yake wani lokaci akwai dalilai da dama da ya sa suka san zuwa asibitin ba, amma dai daɗewa an da naƙuda shi ke sa kan yaro yana naƙuda, kuma da yake wasu wuraren za a ga yara an musu aure a lokacin da kankurarsu ke buɗe sosai da zai jariri ba. Wajen haihuwan sai ga an samu matsala kan ya yi girma yadda zai wuya ya fita ta hanyar mahaifa, wato ta gabanta. Daɗe tana naƙuda, daɗe tana naƙuda. Daga nan sai ga kan ya ɗan matsa ainihin fata da naman da suke tare da gaban da kuma mafitsaranta, har naman ya zai halace. Daga nan sai ga ya abin bayan ta haihun, inda daga bayan an fidda yaron, saboda naman ya riga ya riƙe saboda wahalar da ya shi, sai ga kawai sai ya samu hanya tsakanin mafitsara da ainihin wajen gaban nata, wato farjinta.
Doctor, akan warke kwata-kwata idan aka samu jinya mai kyau?
Kwarai da gaske. Ni nan na ɗaya daga cikin masu operation ɗin masu yoyon fitsari. Kuma muna samun nasara matuƙa. Inda idan dai aka yi aikin, musamman aka zo da wuri muka yi aikin, za ka ga sau da yawa za ka ga kusan 90% sun warke, sarai sun koma gidajen aurensu.
Dr. Ado Zakari kenan, Director General na ɓangaren kiwon lafiya na jihar Kaduna, ke bayani game da matsalar yoyon fitsari. To har yanzu dai kan wannan matsala ta yoyon fitsari, na nemi jin ta bakin shugabar ƙungiyar taimaka ma mata da matasa a Najeriya, Hajiya Rabu Atu Sufyan Ahmad, don jin yadda su kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu ke ganin wannan al'amarin. Sai ta ce,
ciwo ne kamar yadda kowane irin ciwo yake, wanda yake kuma duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora masa, farko za ka ce wajibi ne ya yi haƙuri, tunda Allah yakan jarraba mutum ta inda ya ga dama. kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake wala nabani wannakum hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin. Allah subhanahu wata'ala yake hakika za mu jarraba ku domin Allah subhanahu wata'ala ya jama su jihadi da nayin hakuri, domin shi hakuri kamar yadda Allah yake as-sabru la ya'ti illa bil khair, hakuri ba da abin da yake zuwa sai da alkhairi. Sannan kuma mutane masu tsangwama ku sani cewa kowane irin ciwo idan mutum Allah subhanahu wata'ala kaga wani da shi, to kai ma fa Allah zai iya jarraba ka ka samu irin wannan ciwo din. Musamman ina kira ga ƴan uwa mata mu tsaya mu tallafawa ire-iren waɗannan mutane waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya same su a haka ma'ana ya kaddare su da wannan ciwo din. Mu daina tsangwama su, domin ke ma ba ki san ya za ki kare ba dan ba ki gama haihuwa ba. Sannan mazaje ku sani cewa ita mace fa da ta samu kanta a haka, ai ba mu iya cewa ma shi namiji shi ne sanadiya. An fi samun irin waɗannan abubuwan a karkara, ma'ana a irin ƙauyuka, saboda babu asibitoci a kusa. Sa'ilin nan kuma akwai masu unguwar Roma wanda ba su samu kyakkyawan training ba, ma'ana ba a koya musu yadda ya kamata su karɓi irin wannan haihuwa ɗin ba. To mazaje su ji tsoron Allah, domin za ka karar da in mace mijinta ya samu larura tana iya haƙuri da shi, amma abin mamaki shi ne namiji mata za ta samu rashin lafiya musamman mayoyin fitsari a dalilin haihuwar mishi ƴaƴa, amma kuma zai zama cewa baya ƙaunarta, zai zama yana ƙyamarta, zai zama yana ganin cewa ma kamar yanzu ita ba mace bacce.
Yau wace rawa kuma ku ƙungiyoyi masu zaman kanku za ku taka?
To mu rawar da ƙungiyoyi masu zaman kansu za mu taka zai iya cewa ɓangare uku ne. Ɓangare na farko shi ne wanda ta samu kanta a kan wannan larura ɗin, to mu ga wace hanya za mu bi mu taimaka masu. Waɗanda za a iya ma aiki a samu lafiya, mu taimaka musu yadda za a samu aiki, a yi musu aiki su samu lafiya. Waɗanda kuma ko an yi aikin ba zai yiwu ba, to mu ci gaba da koyar da su sana'o'in da za su rayu da kansu kuma su samu dogaro da kansu. Mu yi training ɗin musamman unguwar zomomi waɗanda ke ƙauyuka, a ba su training na musamman na yadda ake karɓan haihuwa. To bayan ƙungiyoyin su kansu gaskiya ya kamata a ce gwamnati ma ta shiga a cikin wannan abin wajen bayar da gudunmuwa ma su ƙungiyoyin su ga yadda za su rage wannan matsala ɗin, domin wannan matsala ta yi nisa sosai a ƙauyuka.
Amira Sufiyar Rabu Atu Ahmad ke bayani game da wannan matsala ta yoyon fitsari. Yanzu kan bari mu za ku ɗa gefe Yusuf Harande ya gabatar mana da shiri na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan adam
can haƙiƙa ba da tangarɗa ba, allura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙwaliyar daraja shi hau shi ɗare ɗam.
Jama'a masu sauraron shirye-shiryenmu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku da wannan yammacin na la'asariyar Litinin, da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. A wannan makon shirin namu ya karɓi baƙwancin babban mai taimaka ma shugaban ƙasar Najeriya harkar matasa da ɗalibai, Alhaji Nasiru Adhama. Mun kuma samu damar tattaunawa akan haƙƙoƙi da suka rataya akan ofishin nashi, ganin cewar shi ne mai ganawa da shugaban ƙasa da kai ƙorafe-ƙorafen matasa da ɗalibai. Mun share fage ne da nazari akan ire-iren shirye-shirye da gwamnatinsu ta fito da su don tallafa ma matasa da ɗalibai. Abin la'akari da shi a nan shi ne, shin tsare-tsare da shirye-shiryensu sun bambanta da na gwamnatoci da suka gabata? Don haka sai waɗanda abin ya shafa matasa da ɗalibai su kasa ido don ganin an aiwatar da waɗannan ayyukan yadda suka kamata. Sanin kowa ne cewar alƙawali kaya ne.
Shi
shi wannan office da macen ba wai wannan shine na karo na farko da aka tabbatar da office din ba tun dawo demokradiyyar nan kai wannan office din shi office din yana kula da jin dadi da walwala na matasa da kuma dalibai abinda ake nufi da haka shine zai zamanto kamar yana tsakiya tsakanin gwamnati da kuma matasa so tarihi abinda Najeriya take ciki da kuma matasan Najeriya suke ciki shine babu wani office wanda shugaban kasa banda kuma ministry ta matasa da ake da ita to akwai office guda ɗaya wanda alhakinsa ne shi kuma ya rika taimakawa shugaban kasa ganawa da matasa da sanin yadda matasa suke ciki da abubuwan da yake damun matasa idan kuma shugaban kasa yana son zai wata mu'amala da su ta wannan office din zai rika yi sannan harkar kuma dalibai a rika zagawa ana tabbatar da dalibai matsalolin da suke damun dalibai da harkar su na talibta da harkar su na ilimi office din zai saka ido ya kula ya tabbatar da abubuwan da ake musu alƙawarin za a yi an yi
Ta ya za a ga cewar ofishin nan yana wannan aiki da ya zamana cewar akwai ayyukan nan da suka rataya a kan shi yana yin shi musamman ga ɗalibai?
To babban abu ofishin yake kowa ya riga ya san harkar ɗalibta a Najeriya. Ba za mu iya cewa abin san barka ba. Ba dai ma da yanzu matakan da shi mai girma shugaban ƙasar Najeriya ɗaukar Muhammadu Buhari na kulawa da walwalarsu da kuma tabbatar da abubuwan da suke da bukata na jin daɗin iliminsu ya inganta. Shi ofis ɗin alhakinsa ne da ya zaga duka makarantun da muke da ake da su na gaba da sakandiri wato na jami'o'i kenan da makamantansu. A tabbatar da cewa ɗaliban da suke makarantun nan na gaba da sakandiri da kuma na sakandiri da na ƙasa da sakandiri kulawar da suke da shi abubuwan da gwamnati ke alƙawarin za ta inganta musu da kayan karatu da abubuwan na ilimi da su kansu malaman suna samu akan haka ko kuma ba su samu. Yadda za a tabbatar da suna haka shine ai ofis ɗin sai ya yi shiri na zagawa da inda za ka yi bita da inda za ka tabbatar da kaje ka tabbatar da abin da aka yi kamar misali an saka kasafin kuɗi na kayan karatu to ofis ɗin ba sai wai ɗalibai sun fito sun yi kuka da cewa ba su ga an musu kaza ba alhakin ofis ɗin ne duk matsalar da ɗalibi yake da ita kafin ya je ko hukumar ilimi ko kuma ko ya je hukumar ilimi zai iya zuwa ta ofis ɗin ya tabbatar kuma ofis ɗin mu tabbatar da matsalolin da ɗaliban suke ciki ko mun je mun yi tattaki mun je mun gani da kanmu ko wani abu ma mun iya zuwa mun je mun tabbatar an samu kamar wata hudar da kadanci tsakanin ɗalibai da ofis ɗin don a tabbatar da an yi haka.
To a yanzu a takaice za a ce ta yama ɗalibai za su ga wannan aiki da shi wannan ofishi naka yake yi ta wani hanya?
Yanzu misali akwai shiri da ake da shi na tallafawa ɗalibai. Mun duba mun zaga mun ga makarantunmu na jami'o'i da ake da su akwai wanda suke da karancin wajen kwana misali nake baka. Akwai wadanda suke da karancin yin amfani da harkar yanar gizo-gizo domin inganta bincikensu na karatu da suke yi. Ofis ɗin nan ya yi shirin kuma ya miƙa wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari wanda kuma ya yarda ya amince ta hanyar ofis ɗin nan. Za a zo a yi tabbatar da inda suke da matsalolin wajen makwancinsu da kuma wajen inganta harkar karatunsu ta tabbata. Idan aka zo aka yi hakan ofis ɗin zai je ya tabbatar da cewa an yi haka ɗaliban kuma sun tabbatar da ofis ɗin da aka yi. Harkar kamar misali yanar gizo-gizo da nake gaya maka internet services da ake yi tunda yawanci makarantunmu da muke da su suna so su ci gaba da bincikensu. Ilimin da suke samu wajen gurgurdun malaman da ake da su a ƙasa duk da ba su isa ba don haka mai girma shugaban ƙasa ya ce a kuma ɗiban mutum kimanin 100,000. Don a tabbatar da an kuma samun ingantaccen ilimi to duniya ta ci gaba ana amfani da yanar gizo-gizo wato internet don a yi samu masana da bincike na duniya to akwai shiri da muke da shi da wannan ofis ɗin nawa wanda za a tabbatar da kamfanonin an yi nisa da za a zo a kafa kowace irin hop-hop wata sansana ta samun ingantaccen yanar gizo-gizo a dukkan makarantu to wannan ba hukumar ilimi ba ce ta yi daga ofis ɗina za a yi wannan to kaga duk irin waɗannan abubuwan ba abu ba ne wanda za su ce sun ji a labari a zuwa za su tabbatar da an yi shi. Akwai shiri da ake da shi wanda mai girma shugaban ƙasa ya yarda da shi kuma ya yi shi daman kuma lokacin da yake kamar misali chairman na PTF ya yi makamancin wannan wato motocin sufuri wanda za a riƙa ɗaukar ɗalibai daga inda suke zuwa wata tashar da za su iya ɗaukar mota wanda zai zo musu da sauƙi wajen harkar sufurinsu a ɗalibai. Akwai wannan ofis ɗina ya zo da shi don a samu wannan walwalar da wannan jin daɗin.
Masu sauraro iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a cikin shirin namu ma a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu da ci gaban wannan tattaunawar. Muna miƙa godiyanmu ta musamman ga babban bakon namu, Alhaji Nasiru Adahama, mai taimaka ma shugaban ƙasar Najeriya, Muhammadu Buhari, akan harkoki da suka shafi matasa da ɗalibai. Yanzu kuma a madadin sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da Julie Lazarus Gresham, wadda ta bada umarni. Ni ne naku kamar kullum, Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bis salam.
A maza da mata don Mozambikewa.
To a gaishe ka Yusuf, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aiko mana.
Zan fara karanto sako ne da wannan sako. Assalamu alaikum VOA Hausa. Muna jajantawa al'umman kasar India sakamakon tsananin zafi wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da dama. Allah ya ji kansu ya kawo saukin wannan zafin, ya kiyaye afkuwar haka nan gaba. Daga Alhaji Umar Forever Gashuwa. Assalamu alaikum VOA. Ku mika mana sakon jinjinawa tare da fatan alheri ga dakarun sojan Najeriya akan kokari da suke yi na ceto al'ummar da ƴan Boko Haram suke garkuwa da su. Allah ya tsare mana sojojin Najeriya. Daga Sufyanu Gumal Zangon Daura da Mansur Na'awwa Zangon Daura. Sako na gaba da cewa taimakawa matasan kasar Kabaru da Jari don kaucewa shiga kungiyar ta'adda, wannan abu ne mai kyau. Ya kamata sauran kasashe kamar Najeriya, Chadi da Nijar su ma su biyo baya don rage radadin ta'addanci. Daga Buba Mai Goro Gashuwa. Tabbas janye yajin aiki da kungiyar kwadago ta NLC ta yi shine mafita. Kasancewa galibin talakawan Najeriya sun nuna amincewarsu da ƙarin kuɗin man fetur da gwamnati ta yi. Hakika kungiyar kwadago ta sauke nauyi da ke wuyanta. Talakawa ne suka nuna amincewarsu da matakin da gwamnati ta ɗauka. Masu iya magana suka ce jiki magayi. Daga Mahmud Salihu, ƙauren Namoda, jihar Zamfara. Assalamu alaikum VOA Hausa, da fatan kuna lafiya. Don Allah VOA, ku faɗa wa 'yan kasuwa a tarayyar Najeriya da su yi wa Allah su rage farashin kayan masarufi a kasuwanni. Ganin irin halin kunci da talakawa ke ciki na rashin kuɗi da kuncin rayuwa, da fatan kiran zai je gare su. Daga Malam Ya'u Adamu Bulkacuwa da Bala Dambam. Sai kuma sako na gaba. Hakika rikici da jam'iyyar PDP ke ciki a Najeriya bai zo mana da mamaki ba. Duba yanda jam'iyyar tuni ta zama tarihi a siyasar Najeriya, don haka namu dai ido. Manyasara nasarawa funtuwa.
To yanzu kuma ga Ali Mustafa ya dawo da labaran duniya a mafi a takaice.
To a takaice, jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce suna cikin damuwa ainihin game da abin da zai iya faruwa ga dubban mutanen da ke garin birnin Fallujah, inda rundunar sojan Iraki ta ce ta ɗaura ɗamarin ta je ta sake ƙwato shi daga hannun 'yan tawayen ISIS. Yau ne cibiyar 'yan gudun hijirar Majalisar Ɗinkin Duniya take bayyana tashin hankalinta dangane da yiwuwar a rutsa da iyalai sama da 10,000 na mutanen Fallujah ɗin da watakila za su kasa iya samun hanyar da za su fita daga garin kafin wannan rigimar ta goce. Mun kuma kawo muku rahoton da ke cewa ƙarshenta dai ƙungiyar kwadago ta Najeriya, wato NLC, ta janye yajin aikin nan na kusan mako guda da ta kira domin ta nuna cewa ba ta yarda da ƙarin farashin man fetur da na lantarki da gwamnati ta yi ba. Ƙungiyar ta nemi a yajin aikin ne musamman bayan da gwamnati ta ƙara farashin litar man fetur daga naira 86 zuwa naira 145. Yau amuna ana ta gudanar da tarukan zanga-zanga a birane aƙalla guda uku na ƙasar Kenya, inda kafofin watsa labarai suka ce 'yan sanda sun bindige aƙalla mutum guda kuma ya mutu a garin Kisumu da ke yammacin ƙasar. Sannan kuma 'yan sanda sun harbe wato barkonon tsohuwa kuma suka kama su daga cikin jagabannin wannan zanga-zangar da ke ƙoƙarin su yi wa mutane jagoranci zuwa bakin haraba hukumar zaɓe da iyakoki ta Kenya, wato IEBC, a biranen Mombasa da kuma Kakamega.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen wannan shirin, a shirinmu na dare za a ji rahoto kan matsalar yoyon fitsari daga jamhuriyar Nijar. Yanzu sai ku dakaci shirin Yau da Gobe, wanda Halima Jimrau da Usman Kabara da tawagarsu za su gabatar. Yanzu a madadin Aliyu Mustapha na Sokoto da ya taya ni, da Julie Lithgow wacce ta haɗa mana sautin da injiniyanmu, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fata alheri. Sai kuma anjima.